Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Litinin 31 ga watan Disamba rana ta ƙarshe a shekarar 2018. Muhammad Lalo ne tare da Zahrawo Aminu Fage muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Kasar Russia ta kama wani ba'amurke a birnin Moscow kan zargin leken asiri. An shiga rana ta 10 a jere da rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka ba tare da alamar yiwuwar sasanta takaddamar ba. Ana shirin fara kidaya ƙuri'un zaben shugaban ƙasar Congo wanda aka gudanar jiya Lahadi bayan wani jinkiri mai tsawo.
Kanin labaran duniya kenan. Rahotanni daga jihar Plateau Najeriya na cewa an kashe mutane 6 a wasu harare daban-daban a yankin ƙaramar hukumar Bariki Ladi. To sai dai shugabannin al'umma na wannan kiran.
Ya kamata mu zauna a al'ummanci a nemi waye wannan abu da akwai ko shi sai a haɗa shi da hukuma sai ta ladabtar da shi ta gwada mishi abin da ya yi ba daidai ba ne.
To za ku ji ƙarin bayani, sannan za ku ji abin da mutane a Najeriya ke cewa dangane da wani shiri na fara baiwa jami'an hukumar kiyaye haɗura ta road safety makamai da kuma abin da masana a fannin tsaro ke cewa. Sannan kamar kowace ranar Litinin, Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam. Baya ga haka muna nan da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko za mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Kasar Russia ta kama wani ba'amurke a birnin Moscow kan zargin leken asiri a cewar gidan talabijin ɗin gwamnatin. Jami'an hukumar tsaron tarayyar ta Russia sun fitar da wata takardar bayani a yau ɗin nan Litinin mai cewa tun ranar 28 ga watan nan na Disamba aka kama ba'amurken mai suna Paul Whelan yayin da yake take-taken leken asiri. Kuma an fara binciken wannan laifin. Ba su bayar da ƙarin bayani ba, to amma kamfanin dillancin labaran na Russia ya ce Whelan zai fuskanci fursunan tsawon shekara 20 muddin aka same shi da laifi. Nan take dai jami'an gwamnatin Amurka ba su ce komai ba. Wannan kamun na faruwa ne a daidai lokacin da zarge-zargen leken asiri ke daɗa su kurkuta dangantaka tsakanin Russia da yammacin duniya, ciki har da batun sa guba ga wani tsohon jami'in leken asirin Russia da ɗiyarsa a Birtaniya da kuma samun wata 'yar Russia da laifin leken asiri a Amurka. Yau Litinin an shiga rana ta 10 a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka. Kuma har yanzu babu wata alamar yiwuwar sasantawa, yayin da har yanzu tattaunawa tsakanin shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin tarayya Amurka ke ci gaba da cijewa. Shugaba Trump na ci gaba da buƙatar biliyoyin daloli domin gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Tarayya Amurka na goyon bayan ƙarin kuɗi kaɗan ne saboda tsaron kan iyaka, amma sun ƙi yarda da batun gina katangar. Wa'adin kasafin kuɗin ruɓi ɗaya na gwamnatin tarayya Amurka ya cika tun ranar 22 ga watan nan na Disamba. Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun zauna domin cimma matsaya, amma hakan bata samu ba. A ranar Lahadi, shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa 'yan jam'iyyar Democrat sun bar gari kuma ba su damu da lafiyar da kuma harkar tsaron Amurkawa ba. Ana shirin kirga ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo wanda aka gudanar ranar Lahadi bayan wani jinkiri. zaben da ka iya zama karon farko da kasar ta samu sauyin gwamnati cikin lumana bayan kimani shekaru 60 da samun yanci. An fuskanci rashin tsari a rumfunan zabe da dama, ciki har da bacewar rijistar masu zabe da kuma lalacewar na'urorin zabe, wanda ya sa aka kai haddare ana gudanar da zaben. Don haka a latilas jami'an zaben suka yi amfani da chochlam wajen gudanar da zaben. Wata tawagar masu sa ido kan zabe wadda cocin katolika ta kafa ta ce ta samu rahotanni 544 na lalacewar na'urorin zabe. A ranar Lahadi an samu tashe-tashen hankula wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 4 a kudu maso gabashin Kibbu, ciki har da ɗan sanda da wani ma'aikacin zabe waɗanda ake zargi da yin magudin zabe. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an zabe a kasar Bangladesh a yau Litinin din nan sun ce wata gamayyar jam'iyyu wadda Prime Minister Sheikh Hasina take jagoranta ta yi gagarumin nasara a zaben da aka gudanar, wadda za ta tabbatar mata da wa'adi na uku a jere, a yayin da kuma wasu masu kalubalantarta ke yin watsi da sakamakon zaben. Gamayya da jam'iyyar Awami ke jagoranta ta ci kujera 288 daga cikin jimillar kujeru 300. Wata haɗakar 'yan adawa wadda Kamal Hussein yake jagoranta ta lashe kujeru aƙalla guda 6 a cewar hukumar zaɓe. Hussein ya kira zaɓen na ranar Lahadi almara kuma ya ƙalubalanci sakamakon. Hussein ya yi kira da a sake ban zaɓe a ƙarƙashin hukumar 'yan baruwana. Mutane 2 sun mutu bayan wani bom ya fashe a ƙofar shiga wani babban shago a kudancin ƙasar Philippines. A yau Litinin ɗin nan ne mutane fiye da 24 suka samu raunuka a wannan harin da ya faru. Daga bisani 'yan sanda sun bankaɗo bom na 2 wanda bai tashi ba a wani sashen wannan babban shago. Babu wani ko wata ƙungiya da suka ɗauki alhakin wannan harin. Kudancin Philippines ya kasance yana fama da ire-iren waɗannan tashe-tashen hankula a shekaru masu yawa daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda, wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Shugaban ƙasar Rodrigo Duterte ya saka akasarin yankin a ƙarƙashin mulkin soja bayan sun karɓe birnin Marawi na tsawon watanni a cikin shekarar. Tsohon kwamandan sojojin Amurka Stanley McChrystal ya caccaki shugaban Amurka Donald Trump, inda ya kira shi da mara gaskiya kuma mara ɗa'a. Tsohon kwamandan sojojin a Afghanistan ya faɗa wa gidan talabijin na ABC a wani shiri mai suna labaran wannan mako, This Week News Show a Turance, cewa ba na tunanin shugaban Amurka Donald Trump yana faɗan gaskiya game da sanarwar da shugaban Trump ya yi na cewa zai janye sojojin Amurka daga Afghanistan.
Zahrawu Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farko za mu fara daga jihar Plateau Najeriya ne, inda rahotanni ke cewa an kashe wasu mutane 6 a wasu hare-hare a yankin karamar hukumar Barikin Ladi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Bayanai na nuni da cewa harin da aka kai kan wasu matafiya da suke dawowa daga Jos wurin bikin Kirsimeti ya yi sanadin mutuwar mutane 4 a ƙauyen Din, yayin da 'yan bindigar suka hallaka mutane 2 da asubahin yau a ƙauyen Doron. Mr. Dauda Rengfam ya mun ƙarin haske kan al'amarin.
Jiya da yamma shi ne mutanen nan suka afko ma mutanen da suke agoda na Barikin Ladi da Mangu local government tsakanin Kaduna da Doron. To suka sami akwai wasu gidajen da dama can ba mutane sosai a ta wurin ba, mutanen sun riga sun kore su da daɗewa. Da suka zo musu lokaci-lokaci da wannan karin ma sun zo da yamma ɗin, shi ne sai suka zo wannan gida na ƙarshe kenan ta wurin, sai suka kashe mutum 2.
To amma yanzu wani yanayi yake ciki a wurin?
Dama in ya faru haka dai mutane sukan watsa yayi, mutane suka haɗe su ne mafaka to yanzu dai gashi ana dan ana daddada haka mun dai.
A wani lamari na daban kuma wasu da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari gidan tsohon sakataren kungiyar Miyetti Allah na karamar hukumar Barikin Ladi. Alhaji Nura Muhammad shine shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Plateau.
To abubuwan da suke faruwa dai a Barikin Ladi abubuwa ne na daga hankali. Jiya a cikin dare wajen karfe 1 na dare aka zo cikin garin Barikin Ladi daraktan kungiya na jaha da kuma coordinator na kungiya na jaha. Duka suna Barikin Ladi aka zo aka kawo musu hari aka kona musu motoci. Bayan wannan kuma yanzu inda muke magana da ke a yanzu ina Barikin Ladi. Kuma abin da yake faruwa a ƙauyen Jong Birane sun taso sun haro Fulani da bindigogi manya-manya sai harbe-harbe sun kona gidaje sun kai 5 da sabbin so da sun zo sun mai da su baya. Ya kamata kowa ya yi haƙuri a zauna idan akwai wani damuwa. A zo a faɗe shi sai mu zauna sai mu ga yaya za mu gyara.
To akwai waɗansu kashe-kashen da aka yi daga shekaran jiya zuwa jiya wa'anda su ma suna ce al'umman Fulani ne suka kai musu wannan harin.
Gaskiya ina da labarin kashe-kashe wajen kashi uku da aka yi daban-daban. Amma su waye suka yi ba a san su waye ba. Ya kamata mu zauna a al'ummanci a nemi waye yi wannan abu. Sai a ɗauko shi sai a hana shi da hukuma. Hukuma sai ta nadaftar da shi ta gwada mishi abin da ya yi ba daidai ba ne.
A halin da ake ciki kuwa rundunar 'yan sandan jihar Plateau a wata sanarwa da ta aike wa manema labarai. Ta ce da misalin karfe 6:15 na safiyar 30 ga watan 12 na shekara ta 1918 ne ta samu kira daga basaraken gargajiya na Ndin Gom Samson Bitrus cewa wasu 'yan bindiga sun tare wata mota kirar Peugeot a ƙauyen Nadin. Sanarwar ta ce da samun kirar jami'an 'yan sandan suka garzaya wurin suka tarar da mutane uku kwance ba sa motsi. Nan da nan suka kai su babban asibitin garin Barikin Ladi inda likita ya tabbatar sun mutu yayin da mutum guda daga cikin ukun da 'yan bindigan suka jikkata ya cika a asibitin sauran biyun kuma suna kwance ana musu jinya. Na kira lambar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau Theophilus Tena wanda ya shaida mun cewa yana cikin mitin in ya kammala zai kira ni. To sai dai har lokacin da na hada wannan rahoto bai kira ni ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji a Najeriya har ila yau jama'a na cigaba da tofa albarkacin bakin su. Tun bayan da hukumar da ke kiyaye aukuwar haɗura ta bayyana cewa gwamnati ta amince ma jami'anta su fara ɗaukar makamai na bindigogi kamar yadda wani babban jami'inta Sini Kwabe ya tabbatar. Sai dai yayin da wasu 'yan Najeriya ke sambarka da wannan mataki wasu kuwa akasin hakan suke nunawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na wakilin sashen Ingilishi na muryar Amurka Timothy Obiezu wanda muryar Dauda ta fassara mana.
Busar da ke fitowa daga wuraren da ake samun cunkoson ababen hawa musamman da safa a Abuja babban birnin Najeriya ba bakon abu bane ga mazauna birnin. Nan jami'an hukumar da ke kare aukuwa haɗura na road safety ne ke daidaita akalar zirga-zirgar ababen hawa. Sai dai aikin na jami'an wannan hukumar zai ɗauki wani salo nan ba da jimawa ba domin a cewar Kwabe gwamnati ta amince masa su fara rike bindigogi.
The federal government has approved that.
Gwamnatin tarayya ta amince mana mutuni jami'anmu sun yi horo kan yadda za su rika sarrafa makaman. Na samu damar kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan horo shekaru 2 da suka gabata.
We had our own training 2 years back. I was privileged to be part of the management.
Akalla shekaru 30 jami'an wannan hukumar suka kwashi suna gudanar da ayyukansu ba tare da rike makamai ba. Amma Kwabe ya ƙara da cewa jami'an nasu sun samu ƙwarewa daga horon da aka yi masu. Bayanai dai sun yi nuni da cewa yawaitar har-haren da 'yan fashi da sauran direbobi masu ganganci ke kaiwa akan jami'an na road safety ya sa gwamnati ta ɗauki wannan mataki. Akalla jami'an hukumar road safety 70 suka rasa rayukansu a bakin aiki a shekarar da ta gabata. Sanadiyar afka masu da 'yan fashi suka yi ko kuma direbobi masu buge su tsere. Sai dai duk da haka wasu 'yan Najeriya sun ce a yi hattara wajen baiwa jami'an na road safety makamai. Moses Ndawo, direban tasi ne.
Father to have a gun is a suicide mission.
Baiwa jami'an na hukumar kiyaye haɗura makamai ganganci ne saboda ni ban ga dalili ba. A da ai ba sa rike bindiga kuma suna ayyukansu. Zaran ka ba su bindiga, babu wanda ya isa ya ja da su. Kana tankawa za su harbe ka.
By the time you say one thing, they can shoot.
Babu dai takamaiman lokacin da aka tsara da jami'an na hukumar ta kiyaye aukuwar hadira za su fara amfani da makaman. Amma dai 'yan Najeriya sun zura ido su ga yadda lamarin zai kaya.
To a gaida Maryam Dauda da fassarar rahoton Timothy Obizu. To dangane da wannan shiri na fara baiwa jami'an hukumar kiyaye hadura ta road safety makamai, na nemi jin ta bakin masana a fannin tsaro irin su Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya domin jin yadda suke kallon wannan lamari.
To Alhaji Muhammad, ni a gani na gaskiya a tsari misali na tsaro hakan yana da muhimmanci kwarai da gaske, saboda idan ka duba kasashe da suka ci gaba kaman irin inda kuke rayuwa can misali America, European United Kingdom da sauran dai kasashe wanda suka ci gaba, za ka ga masu gadi wanda muke cewa ordinary security guard suna rike bindigogi a guraren gadin su, saboda ba za ka iya kare wani ba tare da kai ka kare kanka ba kafin har ya kare lafiyar wani. To abin da nake gani anan shi ne su road safety, duk da ba misali gadi suke a gidajen mutane ko kuma kamfanoni ko kuma ofisoshin gwamnati ko makamantan haka ba, suna fuskantar kalubale masu yawan gaske wanda aikinsu yana da matukar muhimmanci idan da mun fahimci yadda yanayin aiki yake, saboda suna kare rayukan mutane ne su ma da lafiyarsu. Saboda har da Allah idan da a ce ba rasarci din, to saboda ganganci irin namu, kai a matsayinka na mutum mai hankali lafiyarka ce, amma ba za ka lura da ita ba har sai an matsa ma ta zama doka, an ce sai kayi kafin kayi. To sai ga shi mu dole sai an sa mu. To a garin wannan enforcing kamar a sa mu dole sai mun yi, sai ka ga wani saboda ya ga ai wannan ma bai da ma bindiga, saboda haka kawai sai ka ga ya haushi da fada da zagi wani har da duka mari da sauransu.
Wasu na ganin kamar ba su makamai irin su bindiga din kamar zai sa su rika wasu ayyuka kamar na ganganci haka, tunda kaga ko a tsakanin yan sanda ma ko sojoji akan samu irin wannan lamari da zaka ga mutum ya amfani da shi wannan makami ba bisa ka'ida ba. Ya kake kallon wannan fargaba da mutane ke nunawa?
A'a, gaskiya kar mutane su ji tsoro. Idan dai har misali har aka ce sojoji da yan sanda dama suna yi, to shikenan sai wani mataki aka dauka idan suka yi, ko kuma wani matakin ake dauka idan dan sanda ya irin wannan gangancin da aka ce yana yi, ko kuma an sojoji ya irin wannan gangancin da aka ce yana yi. Don ni sai in ce kamar dai aka ce zance, don na san gaskiya kamar sojoji suna da discipline da control.
To kamar wani kira zaka yi a karshe ga su jami'an na kiyaye hadura na road safety idan har aka fara ba su waɗannan makamai?
To kiran da zan muku shine, tun daga shi sun ji abubuwan da mutane suke faɗa cewa tsoron su shine kar su yi musu ganganci, su yi ta harbi na bindiga dadi ko makamancin haka. To su kiyaye da wannan, shine kawai kiran da zan yi musu, kuma na san insha Allah ma dama za su kiyaye, tunda wanda za su koyar da su mutane ne wanda dama suna da wannan fayarin discipline din insha Allah.
Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya kenan a tattaunawar da muka yi da shi. Kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 10 na safe ne da minti 19. Nan gaba kaɗan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan ga shirin ilimi.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ji kaɗan daga cikin wasu shawarwari da masana suka bada a shirye-shiryenmu da suka gabata, wanda suke ganin cewar hanya ɗaya tilo ce ta gyaran ilimi, ba kawai a Najeriya ba, har ma da sauran ƙasashen Afirka. Alhaji Muhammad Abubakar, tsohon babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta Najeriya, da ya ziyarci shirin namu a baya, ga abin da yake cewa.
Mu da arewa da muka watsar da abun malam maina muka watsar da abun da an ci gaba da wannan irin replication na abun da SAS yake ya kafa yanzu akwai san Arabic you don't need to call it Arabic or anything kai makarantun amma a tabbatar cewa da integrated ga western da kuma da mu Islamic education it will work amma sai waɗannan jihohin arewa mun haɗu yaran da suke on the street za ka ga babu kuma ya zama doka ce abin da kike fata kike because why on phone idan dai arewa ba za su gaba ɗaya ba su haɗa kai gaba ɗaya gwamnonin arewa su ci to now ayi wannan tsangaya din with the purpose na cewa babu yaran da zai bar locality din shi ya taho binni wai tafiya gabas karatu a'a a yau kake ka zauna a nan nan ga mental organization ta taimaka akawa makarantun nan a rika karatun dare na tinati hawa to ayi amma ayi integrating din wata yadda ke ko da waɗannan abu da ake cewa 3R reading writing da arithmetic shi ake cewa 3R ko su ake yi it will benefit ko a yau da an daina wannan bara
duk dai a cikin wannan shekara da ke karewa a yau shi ma Sagir Hamisu wanda yake tsohon shugaban ma'aikata a birnin tarayya ya taɓa bada shawara kamar haka
ba mu da malamai ba kuma yanda zaka kai ka bada ilimi ingantacce idan ba malami ina makarantun mu na horar da malamai ya aka yi aka bari suka tabarbare to na farko kamin wata dokan ta baci ta aiki to sai an koma wajen horon malamai kuma zai yiwu ba sai ana da makarantun da za su horar da malaman an kuma sa musu kayan aiki da duk abin da zai sa malami ya ji dadin zama a horar da shi kamin shi ma ya je horar da wani na biyu iyaye su ma sai sun tabbatar da cewa suna da alhaki a kansu su tabbatar da cewa yayansu sun samu ilimin zamani na uku gwamnati kuma ta tabbatar da cewa ilimi ba karamin abu bane yana bukatan kudi
shi kuwa sanata Yahaya Abdullahi mai wakiltar jama'ar jihar Kebbi ta gabas cewa yayi akwai jan aiki a gaban gwamnatoci da al'umma
ilimi a gaba yake bai ho gyaruwa daga nan sai ka koma daga can kuma har yanzu abun bai lalace ba don ga kaman mu da mai muna da yaya ni tun lokacin da aka fara ni na hada yara na ko guda ba wanda ya taba zuwa makarantar waje dukkan su nan suka yi makarantar su kuma ba wanda ya taba faduwa waye kuma suna zuwa kuma su ci state university su tashi with good grades the same universities din da ake yi why because suna da foundation daga ni saboda ka in an zo daga foundation ake farawa in yaro suka zo suka sai a duba indication din nan tun daga inda ya taso ya zo har jami'a amma da ka zo ka ce zaka zo ka zauna ai gyara ai change ba kuɗin da zaka samu ilimi in baka gyara shi baka ce zasu tasiri ba zasu yi ba
su ma wasu al'ummar makiyaya a kudancin Najeriya sun nuna damuwar su dangane da halin ko in kula da mahukunta ke nuna musu wajen ganin an inganta ilimin ƴaƴan makiyaya
wato mun yi kokari akan wannan samun ilimi mun yi hadda wani temporary na inda za a koyar da yara kuma gwamnati bata zo ba
anan gwajen kenan
anan wajen a tsaya mana ma mu tsaya a taimake mu ma babu mu mun kashe kuɗin mu mun yi domin su zo ba mu gani ba to saboda haka bukun kaga biri ya gudu daga daji ya shiga gari to abunda biyo shi a daji fa yana da wahala to shine mu iyaye mu ba su karartar da mu ai mu ya kamata mu tsaya mu karartar da yaran mu kar a zo mu ba ilimi yaran mu ba ilimi kuma ga abubuwan da ya canja to shine mu ma muna so mu tsaya akan yaran mu su samu ilimi kuma gwamnati ya taimake mu ya tsaya akan abun amma kar a zo ashe yaran fulani ga su barkati a daji ba ilimi ba komai hai wasa to ina amfani shi to shine mu ma muna tsoro kar yaran mu su zama yanda muka zama sai kiwo kawai ba ilimi a dinga shushe mu to shine muke nema akan yaran mu ma mu tsaya tunda mu ba mu sani mun san wannan ilimi amfani a gare mutane to tunda mu ba ilimi ya kamata mu tsaya yaran mu su yi ilimi kuma a yi da mu
babban abin la'akari da shi anan shine wani irin hali mahukunta ke nunawa bayan shawarwarin masana yanzu dai lokaci yayi da ya kamata jama'a su yi makan su karatun talasu musamman wajen kada ƙur'unsu a zabe mai zuwa masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a cikin wannan shekarar ta 2018 sai kuma mako mai zuwa idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da suka taimaka a daukacin wannan shekarar musamman Madina Dauda Nasiru Adamu Alhikaya Hassan Maina Kaina da kuma Sule Mummuni Barma wajen hada mana rahotanni a daukacin wannan shekarar. Wannan shine shirin mu na karshe a wannan shekarar ta 2018 tare da fatar Allah ya ba mu ikon shiga sabuwar shekara ta 2019. Yanzu a madadin wadda ta bada umurni ta kuma hada mana shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ta da fata alkhairi ga wannan sabuwar shekara mai zuwa.
Amada Adama ta don Mozambique.
To a gaida kai Yusuf Aliyu Harande, yanzu ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga ɗalibi a Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, wato Rilwano Sa'idu, inda ya ce, "Salam VOA Hausa. Hakika samun wani rahoto da aka yi mai nuna cewa Najeriya ita ce ta biyu a ƙasashen duniya masu yawan mutane da suka kamu da ƙwayar cutar mai karya garkuwar jiki ta HIV, wadda kan haddasa AIDS bayan ƙasar Afirka ta Kudu, hakan wani abin takaici ne da Allah wadai. Daga ƙarshe muke addu'a da fatan Allah ya kare mu da fadawa a cikin irin waɗannan masifin. Amin summa amin." Sai kuma sako daga Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa, inda ita kuma ta ce, "Sanarwa da rufe hanyar Maiduguri da ke haɗewa da Baga da rundunar sojin Najeriya ta yi saboda dalilin tsaro ya yi daidai. Muna taya su addu'ar samun nasara." Ga kuma sako daga Bashir Kansila, mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji a jihar Kebbi, inda shi kuma ya ce, "Gaskiya matakin da shugaba Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin ɗauka na kafa wata cibiya domin tunawa da tsohon shugaba farar hula na farko a ƙasar, wato marigayi Alhaji Shehu Shagari, tabbas hakan ya yi daidai. Ya Allah ka jika marigayi Alhaji Shehu Shagari, kuma ya ba 'yan uwansa da iyalansa haƙurin rashinsa. Kuma Allah ka sa aljanna Firdausi ita ce makomarsa. Idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani." To amin. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe da ya fito daga Abbas Baffa, inda shi kuma ya ce, "Salamu alaikum muryar Amurka. Hakika mu al'ummar ƙaramar hukumar kirfi mun gamsu da salon mulkin shugaban riko na ƙaramar hukumar kirfi bisa namijin ƙoƙarin da yake yi a kan talakawansa a koda yaushe. Shi ne ya sa na yi amfani da wannan ƙafar taku domin na yaba masa. Ku tashi lafiya." To mun gode da saƙonninku, a ci gaba da tura mana saƙonni.
A gaida Hadiza Kyari, yanzu ga labarai a takaice.
Kasar Rasha ta kama wani ba'amurke a birnin Moscow kan zargin leƙen asiri, a cewar gidan talabijin ɗin gwamnatin. A yau Litinin an shiga rana ta 10 a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka, kuma har yanzu babu wata alamar yiwuwar sasantawa, yayin da har yanzu tattaunawa tsakanin shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin tarayya Amurka ke ci gaba da cijewa. Ana shirin kirga ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, wanda aka gudanar ranar Lahadi bayan wani jinkiri, zaben da ka iya zama karon farko da ƙasar za ta samu sauyin gwamnati cikin lumana bayan kimani shekaru 60 da samun 'yancin kai. Jami'an zaɓe a ƙasar Bangladesh yau Litinin sun ce wata gamayyar jam'iyyu wadda Prime Minister Sheikh Hasina ke jagoranta ta yi gagarumin nasara a zaben da aka gudanar.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Zahara'u Aminu Fage, wacce ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin baki ɗinsa, da kuma injiniyanmu Nelson Lopez. Mahmud Lalu ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, birnin Washington DC. Kada ku yi nisa, ga shirin yau da gobe.